بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أهو كما يبدأ أين أكسني ذام تقبل تفسير القرآن ميجرما واندمك وتاكيد القرآن مؤجز المؤجزوجي. Yanzu da muke magana yammaci ko kuma daren Juma'a ne, daidai da daren 9 ga watan Rabi'ul Tsani, Hijira Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1433, daidai da 1 ga watan March shekara ta 2012. Wannan shine kasar na 38 daga cikin jirgin tafsirin Al-Qur'ani mai girma din. Muna cikin suratul Baqara, mun karanta aya ta 47. A ƙarƙashin wannan aya muke muna tattauna matsalolin ta, lokaci ya ƙure mana. Ta kamala zai sake karanta mana ita insha Allah ta'ala, mufassara ta kai tsaye, sa'an nan sai mu koma muna ƙara jin wasu ma'anoni waɗanda ke da alaƙa da ayar. Malam bismillah.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون.
To kamar da aka ga na fara ishara, wato magana ta fara ne daga aya ta 47. A inda ba ku manta ba, tun farko tafsirin wannan sura mun bayyana cewa ita suratul Baqara ta sauka ne ainihin a Madina. Madina wani daɗaɗɗen birni ne wanda ya tattaro mabambantan al'ummomi waɗanda suke daga ƙabilu daban-daban da kuma addinai mabambanta. Ta haka suna buƙatar su samu wata doka wadda za ta iya tafiya tare da kowa, sannan da wani gargaɗi da jan kunne wanda zai sa wani ya daina wa wani kallon banza, balle wannan ya haifar da wata tashin-tashina. Yahudawa mutane ne waɗanda suna da baƙar zuciya, kuma suna da mummunar manufa a kan duk wani wanda ba su ba, musamman in sun ga cewa addini yake. Hasadarsu ta faru a kan Nasara, amma hasadarsu ta fi zafi a kan Musulmi, ba don komi ba, saboda akwai kusancin addini tsakanin Nasaranci da Yahudanci, amma babu kusanci ko kaɗan tsakanin Musulunci da ainihin Yahudanci. A ƙarƙashin wannan, Allah Maɗaukakin Sarki ya ta jan hankalinsu dangane da nuna musu muhimmancin da saƙon Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yake ɗauke da shi, da kuma cewa addinin Musulunci addini ne na haɗin kai, kuma Musulunci ba addini ne na ƙabilanci ba, ba kuma addini ne na suwana ba, addini ne na duk wanda ya amintu zai bi Allah sau da ƙafa. A aya ta 47 Allah Maɗaukakin Sarki kiraye su, inda yake cewa: ya bani Isra'il, idhkuru ni'mati allati an'amtu alaykum, ya ku ɗayan Isra'il, Isra'il shine Yaqub alayhi salatu wassalam. Anan Allah madaukakin sarki ya danganta su zuwa ga baban su na sama daga cikin annabawan Allah dan a nuna cewa ku ɗayan babban gida ne, ɗayan da Allah madaukakin sarki ya ɗaukaki tarihin gidanku da daraja annabta da kuma daraja addini. Dan haka ku tuna ni'imar da ne muku a inda na maida mafi yawancin annabawa cikin al'ummarku, sannan ga sarakuna, sannan Allah ya ba ku ɗaukaka, Allah ya ɗaukake ku da darajojin da wasu ba su same su ba a zamaninku. Dan haka yace wa anni faddaltukum 'alal 'alamin, ku tuna fanni ne na ɗaukake ku, na fifita ku akan kowa daga cikin mutanen zamaninku. Mun tattauna wannan aya cewa darajar da Allah madaukakin sarki ya ba su din nan yana magana daraja ce a wannan zamani nasu, domin shi mutum yana samun ɗaukaka idan a zamanin shi yafi kowa. To za a iya cewa shikenan a cikin tarihi yafi kowa, domin duk wanda ya tsere sa'a ya iya tsere masa'o'in shi, to wannan ya kai a kira shi gwarzo a cikin ainihin sa'o'in nashi. A wannan aya ta gaba da malamin ya karanta mana shine sai Allah ya ci gaba da kiran su bani Isra'il, yana cewa wattaqu yawman, ku kiyayi wani yini, ku yi taka tsantsan da wani yini, la tajzi nafsin an nafsin, wanda wani rai ba zai iya dauke wa wani rai komai ba, shay'a ba abinda wani rai zai iya dauke wa wani rai, wala yuqbalu minha shafa'a, sannan kuma ba za a karɓi ceto daga ainihin wani rai ba, ma'ana wani ba zai ceci wani ba saboda kawai yana da kusanci da shi, ɗa ba zai iya cetar uwar shi ba, uwa ba za ta iya cetar ɗa ba, haka uba ba zai iya cetar wani, ba zai iya cetar wani saboda dangantaka shi ne wani nashi ba. Wala yu'khadhu minha 'adlun, wanda kuma Allah ya kaddara mishi azaba, to Allah ba zai karbi fansa ba madadin wannan azabar, sai dai ita azabar Allah zai mishi. Wala hum yansaruna, sannan duk waɗanda Allah madaukakin sarki ya kama su da kafirci a ranar alkiyama, to ba su da wani wanda zai taimake su. To wannan aya cikin waccan aya ce da ta gabata, bayan da Allah madaukakin sarki yake ya rayu bani Isra'ila, ya ainihin jinjina musu a tarihi cewa sun taɓa kasantuwa mutane maɗaukaka da darajar da Allah ya musu, sai Allah ya nuna musu cewa to abinda zai ɗoran musu da wannan daraja ita ce su ci gaba da tsoron Allah har zuwa wani yini wanda a wannan ranar Allah maɗaukakin sarki zai nuna babu sani babu sabo, ita ce ranar alkiyama. A wannan ranar dangantaka ba za ta yi amfani ba, a wannan ranar sarauta ba za ta yi amfani ba, a wannan ranar kusanci ba zai amfani ba, dukiya ma ba za ta amfana ba. Wannan aya idan ba ku manta ba, mun bayyana cewa ta zo da sakonni masu nauyi. Sako na farko mafi nauyi shine cewa a kiyayi wannan rana ta alkiyama, a yi takatsantsan da ita. Wato wannan rana wata rana ce wadda Allah madaukakin sarki ya mai da ita madakata, a inda yana dakon duk wanda ya haɗu da shi a wannan ranar shikenan ba zai kuɓuce mishi ba. Wannan rana ita ce ranar alkiyama. Allah madaukakin sarki ya ambace ta a wurare mabambanta a cikin wannan alqur'ani. Allah ya siffanta ta da siffofi na gaskiya, ba dan ya tsorata mutane ya furgita su ya razana su ba, sai dan kaɗai su ji tsoron Allah madaukakin sarki. Allah ya kira ta as-saha, Allah ya kira ta at-tammatul kubra. Abinda as-saha take nufi ita ce masifa, bala'i. Abinda at-tammatul kubra take nufi shine uwar bala'i. Allah bi ya siffanta alkiyama da haka. Allah madaukakin sarki ya siffanta irin yadda halittu za su shiga tashin tashina a wannan rana ta alkiyama. Ƙasa za ta samu girgiza gaba ɗayanta ta zazzage duk abin da ke cikinta. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha, za a yi girgiza ƙasa, girgizar da ƙasa za ta zazzage duk wani nauyi da ainihin yake cikin ta. A wani wuri Allah madaukakin sarki ce in ta zazzage din nauyin da ake cikin ta sai ta me wata khallat sai ta koma gefe guda ita ma tana sauraron menene kuma ubangijin ta zai da ita. Wa azinat li rabbiha wa huqqat, ta bi izinin ubangijinta, ta bi umarnin ubangijinta, sai Allah ya ce wa huqqat, kuma dole ne ta bi wannan izinin, dole ne ta bi abin da Allah yake so. Anan duniya za a ce maka kai kaza dan Allah, a ja aya a ce annabi ya ce alallashe ka kaki, amma a ranar lahira an aka ce kai dole ne kai. Ina fata an gani. Sama za ta bindiga ta dare, idha sama'un shaqqat idha sama'un safarat, bayan ta tsage sai kuma ta zo tana daddarewa tana watsowa sama, tana watsowa ƙasa afwan. Sannan duwatsu Allah madaukakin sarki zai rugurguje su da mai da su ainihin gari su zama ba a bakin komai ba. Wataral jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marra sahab, Allah yace sun Allah, sai kaga dutse gashi nan yana tafiya kamar gido da yake tafiya, dutse ne Allah zai tumbuko shi daga ƙasa sai wurga shi wurgi da shi, zai ga kamar gido ne yake tafiya, dan sai ka ga bindiga ya ainihin tarwatse sai zama gari, sai Allah ya sheke shi a matsayin kura. A wannan lokacin mutum da aljan duk wannan rugumtsumin ƙarshe a kansu zai ƙare, domin dabbobi za a gama musu hisabi a buge na bugewa kawai shikenan, kuno turaba. To mutum da aljan a kansu ne, tashin alkiyama ta tashi a kansu ne, kuma za a yi hisabi. A wannan lokaci ne Allah madaukakin sarki ke cewa waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa, mala'iku za su zo, ubangiji zai zo tare da mala'iku sahu sahu. Sahun kamar yadda ya bayyana a hadisi ba sahu ne irin na sallah ba, a'a sahu ne na da'ira. Za su zo ainihin suna kewaye haka tun daga sama har ƙasa, sai wasu sahun mala'iku su sake sauka su yi da'ira tun daga sama har ƙasa, su ma su kewaye waɗannan haka. Sannan sai a tattara halittun mutane da aljanu a tsakiya, sannan sai ubangiji ya zo domin yin hisabi da bayan shi. Kabi da mala'iku ne suka kewaye mu gaba ɗaya tun daga sama har ƙasa, wasu bayan wasu, wasu bayan wasu, wasu bayan wasu. Mala'ika kwaya ɗaya ya isa gadin duk dandalin alkiyama, amma Allah zai sauke mala'iku gaba ɗaya ya jera su haka. Sannan Allah ya zo da kanshi, waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa, waji'a yawma'idhin bi jahannam, sai kuma a zo da wutar jahannama. Hadisin Muslim ya bayyana cewa wutar jahannama za a taho da ita ne tana da linzamai da ake janta da su, kowane linzami ɗaya mala'ika 70,000 ne zai rike, kuma tana da linzaman linzami kowane ɗaya daga ciki guda 70,000, sai ka lissafa linzami 70,000 take da su. Sannan mala'iku 70,000 za su rike kowane linzami ɗaya, 70,000 su 70,000 kenan, aka ba su kamo ta. Amma annabi ya ce saboda musibar jahannama sai ta kubuce daga hannunsu, mala'iku ne ba mutane ba, sai su bi ta a guje ce su je su kamo ta. Naka zo sai a zo a kafa ta, ga dan adam yana gani, waji a yawma izin bi jahannam. A lokacin ne Allah ya ce yawma izin ya tazakkarul insan, a lokacin ne mutum zai yi tunani ya ce yanzu ne zai yi tunani, ya yi tunanin me ya kamata a yi kafin wannan rana. Amma sai Allah ya ce anna lahu zikra, yaushe zai yi tunani, lokacin tunani ya wuce. To wannan ranar jama'a in aka gama hada irin wannan jeren giya, to a wannan dandalin ba wanda ya isa, Allah da kanshi zai bude baki ya shela. Limanul mulkul yau, sarauta isa kasaita da burin kasa da ji da kai nawaye yau, bayan shekara 40 sai Allah ya ce lillahi alwahidul qahar, Allah shi kadai yake da sarauta, ya kuma rinjaye kowa, sai kuma yi wa kanshi kirari, yi wa dandalin kiyama kirari, ya ce alyawma tujza kullu nafsin bima kasabat, yau kowa za a yi mai sakamakon abin da ya aikata. La zulmal yau, ba wanda za a kware shi, inna allaha sari'ul hisab, Allah mai gaggawar sakamako ne, ba wanda za a gaza binciko matsalar shi a ce an daga shari'ar shi sai rana kaza, ba wanda za a ce an kasa gano shedun yayi ko bai ba. Inna Allah sari'ul hisab, a wannan rana gari zai waye, za a yi tashin kiyama. A wannan ranar dan wuta a wuta zai kwana, dan aljanna aljanna zai kwana, ba wanda zai kwana a tudun a arafi a ranar nan ma. A wannan yinin za a kammala komai, shikenan Allah ya kammala hukunci tsakanin shi da bayin shi. To kaga wannan matsayin da mala'iku za su zo su kewaye halittu, Allah ya zo da kanshi a kamo ɗan adam a zube su, sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam duk sanda ya tashi wa'azi sai ya ce ɗayan ku ya ji tsoron tsayuwa a gaban Allah a irin wannan matsayin, ya sauƙaƙe wa kanshi bala'in wannan matsayi, ko da da sadaka da ɓallin da dino ne. Allah a cikin alqur'ani kuma ya ce amma man khafa maqama rabbihi wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa, wanda duk yaji tsoron wannan tsayuwar da zai a gaban ubangijin shi ya hana zuciyar shi abin da take so, to aljanna ce makomai shi. Saboda haka jama'a, wannan rana kajita a wani wuri Allah ya mata kirari ya ce zalika yawmul haqq, wannan rana gaskiya ce, sai ta faru abin da aka ce sai ya faru, sai ya faru. Wannan rana ita ce Allah yake cewa ku yi taka tsantsan da ita, saboda a wannan ranar wani rai ba zai tsinana wa wani rai ba, saboda kai ne wani a wurin wani. Wannan ranar darajar mai daraja ba za ta yi amfani ba, sannan ceto ba zai yi amfani ba, sa'annan kuma a wannan rana fansa ta dukiya ba za ta yi amfani ba. Allah ya ce afara'aita allazi kafara bi ayatina wa qala la utayanna malan wa walada attala al-ghaiba am ittakhadha 'inda ar-rahmani 'ahda, wani kafiri ne yake bugun kirji, yana da dukiya, yana da ƴaƴa karti, sai zo yana yi annabi sallallahu alaihi wa sallama izgilanci da cewa ko da yama gaskiya ce in an je an kama shi, sai yake cewa annabi ka dubi waɗannan zaratan samari guda tara, yace akwai wani hali da waɗannan za su iya barin ubansu a ciki. Sannan ranar kiyama yace karka manta ina da kuɗi, to kaga wannan sai ya zama gaba ɗaya ya jahilci alkiyama, domin duk wanda yake ganin akwai wata halitta da take da ƙarfi da ƙarfinta zai amfani, ko ƙarfin mulki ko ƙarfin isa ko dukiya, to gaba ɗaya ya jahilci alkiyama. Don haka Allah madaukakin sarki game da kiyama bai boye kowa komai ba, bai bar abin a rufe ba, balle ka ce kana ganin in ka tara kaza, in an je kaza ya isa ya gyara maka matsalar, sai ya ce kuɗi ba za su yi amfani ba. A wani wuri annabi ya ce inna ma hiya alhasanatu wasayyi'at, lada da zunubai da su ake ciniki a ranar alkiyama. Duk wanda ka zalunta a nan duniya, da kuɗi ka zalunce shi ko da fatar bakinka, da hannunka ne ko kuwa mutuncin shi ka taɓa, a ranar alkiyama ba za a ɗibi kuɗi ba, don kai ma ba ka da su, kowa ma ba shi da su. A ranar alkiyama ladan sallolinka za a ɗiba, aikin hajjinka, zakkarka, karatun ƙur'aninka, zikirorinka, biyayyar iyaye, idan aka waye gari aka gama kwashe wannan aka biya waɗanda kaiwa, ya zama akwai sauran haƙoƙi, sai kuma a rinka ɗibo zunubansa ana jibga maka, shine cinikin ana yi da zunubi da lada ne. Innama hiyal hasanatu wasayyi'at, to wajibi ne kowa ya fahimta. Allah madaukakin sarki dangane da kabari da dangane da kiyama bai boye kowa komai ba. Game da kabari, sai da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa abin da ke faruwa a cikin kabari da zarar an aje musulmi cikin kabari, an ja ƙasa an rufe, ana jan ƙasa aka rufe, annabi ya faɗi me ke faruwa ga musulmi, ya faɗa abin da ke faruwa ga kafiri, ya faɗa abin da ke faruwa ga munafiki, ya faɗa abin da ke faruwa ga fasiki, sannan kuma ya bayyana alamomin kafiri da fasiki da munafiki. Dan ka zaɓa wa kanka, inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura wa hadainahu najdain. Allah ya bayyana hanyoyin guda biyu dangane da alkiyama. Ba abinda Allah madaukakin sarki ya boye mana, sai da ya nuna mana ma ba a wannan sararin da muke rayuwa za a yi ta ba. Yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardi, dan in kana tunanin in an biyo ka a guje, akwai wani lungu da in ka bi ka sha saboda ka saba da anguwa ku ce to kasa an ce za a yi girgiza sama da kasa ne za a rugurguza ta dan haka a wata kasa ce za a yi sannan sai ce wassamawat sama din ma wata ce daban wato wata duniya ce gaba daya Allah zai kwashi bayi ya kai su aje ai tashin kiyama a can sannan kai kuma zaka tashi tsirara zaka tashi babu sutura jikinka ba takalmi kafarka zaka tashi ainihin babu katiya a jikin azzakarinka to a karkashin wannan halin jama'a wannan aya sai take dauke da wani sako mai girma wanda duk mai imani in yaji zai ji tsoro sakon farko wanda yake bada tsoro a cikin ayar shine wani ba zai tsinanawa kowa komai ba to kaga ko an aka ce ba cin arziki duk inda aka ce ba cin arziki to bala'i ya faru to ranar alkiyama ba cin arziki saboda ni ne wani a wurinka saboda kai ne wani a wurina ba za ka tsinana min ba badan tsinana maka ba yawma yafirru almar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idhin sha'anun yughni kowa ta kanshi yake mata ba ruwanta da miji uba ba ruwan shi da da uwa ba ruwanta da da ya ba ruwanta da ubanta kowa ta kanshi yake mas'ala ta biyu dake cikin wannan aya wadda ta fi wadda ta gabata tsoro ita ce ne wala yuqbalu minha shafa'a da aka ce wani ba zai tsinana wa wani ba to in tsautsayi ya ja kai an dauke ka an kai ka wuta to abinda baka sa rai me yawa yanzu tunda kana cikin azaba a cire ka to an ce babu kafin bala'i ya faru ba mai taimakon ka in bala'i ya faru ba wanda zai cire ka sannan sai kuma yace wala yu'khadhu minha adlun sannan bala'i na uku wanda yafi na farko da na biyu shine fansa ba ta amfani dan haka duk abin da ka tara kake tunanin zai kwace ka daga azaba Allah Allah ya ce baya so to wannan yini ya kai wannan yini bala'i babu dan haka Allah madaukakin sarki yace fa idza ja'ati tammatul kubra idan uwar bala'i tazo ita ce kiyama bala'i ya gama bala'i sanayya daraja dukiya ba za ta amfani ba kafin ka shiga bala'i babu wanda zai taimaka maka ka shiga ba wanda zai saurare ka kana da dukiya dukiyar ba za ta iya amfani ba ka ga mun wani bala'i ya wuce wannan wannan ita ce ranar alkiyama wanda duk ya rage maka wani bayani daga cikin bayanin da Allah ya natsuratawa game da alkiyama wallahi tallahi ya yaudare ka shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam wallahi ya isar da amana ba abin da ya boye as-sayyida aisha tace wanda da yace annabi ya boye ko da daidai da harafi ne to ya nuna na mummunan ƙarya ta rashin ladabi ga Allah madaukakin sarki domin Allah madaukakin sarki yana cewa annabin shi ya ayyuhar rasul ballin ma unzila ilayka min rabbika فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس الله yace miki ka isar da duk abin da yazo daga ubangijinka idan baka aikata haka ba to gaba daya sakon Allah baka aikata ba dan haka inda annabi ya rage harafi daya sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama da duk abin da ya fadi a baya ba shi da amfani to annabi bai rage ko daya ba sannan annabi bai kara ba domin Allah ya ce walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil la akhadna minhu bil yamin da a ce ya kirkiri wata ƙarya koda kadan ne ya danganta gare mu Allah ya ce da hannun dama zan rike shi annabi sallallahu alaihi wasallama idan da amana dan haka kaga annabi sallallahu alaihi wasallama shine na farko da ya fara wa ƴaƴan shi da dangin shi wa'azi da wannan aya yace ya fatima ta binta muhammadin sallallahu alaihi wa sallam ishtari nafsaki min allah yace ke fatima yar muhammad sai bai sakai abin ba kada yace kawai ya ke fatima a dauka wata fatima ce cikin dangi ko wata fatima ce a cikin garin madina ko makka sai yace fatima yar muhammad ki fanshi kanki a nan duniya a wurin Allah ba'ana ki tsaya ki bauta Allah tuku yace dan kada mutane ranar alkiyama su je da lada ke kuma ki waye gari da an taba kike ce ai babanki ne annabi yace wallahi la ughni anki min Allah shay'a balan tsina na miki komai ba a wurin Allah la hawla wala quwwata illa billah
Fatima da manzon Allah yake cewa hiya babatun minni, yace jikina ce, tsokata ce, Fatima ni ce, abin da ya cutar da ita ya cutar da ni. Fatima kenan. Amma manzon Allah yace in aka je kiyama ba zai tsinana mata ba. La haula wala quwwata illa billah. Yace ya Safiya ammata Rasulullah, yake Safiya kenyar uban manzon Allah ce, na'am kina da daraja amma ki aiki a nan duniya, kar mutane su je lahira da lada ke ki je da burin cewa dan mu ne. Yace ba zan tsinana miki komai ba. To a idan ka ji haka sai gaban kai fadi. Idan ya zama annabi zai tsinana wa ɗan shi ba, annabi zai tsinana wa ainihin wato gaggon shi ba, wane ne ni, wane ne kai? Amma abinda hadisin yake nufi shine, ai tun anan duniya annabi ya tsinana mana sallallahu alaihi wasallam, kuma a ranar alkiyama annabi zai tsinana wa al'umma a jimillance da a tafsilance. Amma me yake nufi da cewa ba zai tsinana wa ɗan shi ba? Me yake nufi da ba zai tsinana wa gaggon shi ba? Dan kasu saki jiki, dan kasu saki jiki, saboda in suka yi sassauci anan sai matsala ta faru. A ƙarƙashin wannan, kada saboda kai ne wani ka sassautawa ƴaƴanka cewa ku kwanta, ni ina nan, wallahi ƙarya ne, ka yaudare su. Duk malantarka, duk tsoron Allahnka, duk walintakanka, duk imaninka, ka ƙarfafi ɗalibanka su yi aiki. In yi tsoron ranar alƙiyama, to sai a ga menene zai biyo baya don an yi iya abin da za a yi. Amma in aka tsaya tunanin nafsiya, ni ne wani, ni ne ɗan wani, ni ne uban wani, wallahi gashi Allah yana cewa ma tujzi nafsun an nafsin shay'a, wani rai ba zai tsinana wani rai komai ba, sannan kuma babu ceto, sannan kuma babu karɓaffansa. Wannan mas'alar sai muka fara tattauna ta, in ba a manta ba a karatun da ya gabata, cewa mas'alar da ayan nan ta ɗauko cewa babu ceto, wannan ya tayar da dukkanin al'umma hankali. Amma da malamai suka tsaya suka shiga suka fita a cikin alqur'ani da hadisai, sai suka gano na'am, duk inda ka ji Allah ya ce a cikin alqur'ani babu ceto, to yana kore ceto ne ɗayan guda biyu. Ko dai babu ceto ga duk wanda bai da imani, duk wanda ya isa lahira ba shi da imani, to babu ceto gare shi. Ma'ana duk wanda yake kafiri ne, to ranar alkiyama ba wanda zai cece shi. Don haka duk ayar da ka ji ta ce babu ceto, to tana maganar ceton kafiri babu. Na biyu, da malamai suka shiga suka fita sai suka gano cewa duk inda ka ji Allah ya ce babu ceto, to yana kore ceto ne irin ceton da kafirai suka ƙudurce, cewa ka je kai tashe gantakarka, saboda kai ka fito daga babban gida na annabawa da waliyai da salihai da malamai, annabawa da waliyai za su cece ka duk da ka yi tashe gantaka. To sai a ce babu ceto, ma'ana duk wanda wani annabi zai ceta da duk wanda wani waliyi ko salihi zai ceta, to sai an same shi da dalilin da zai sa a cece shi, shine sai an same shi da imani da aiki na gari. To in lissafi ya kare mishi, to sa'annan sai a cece shi. Amma ya dogara da cewa shi dan wane ne ko kuma shi kaza ne, to wannan kuma babu ceto. To bayan da muka ji waɗannan hukunce-hukunce jama'a, inda kumanta ba sai na ce to wannan zai kai mu zuwa ga tattaunawa dangane da ainihin wata mas'ala mai girma ƙwarai da gaske. Wannan mas'ala ita ce mas'alar ceto. Amma kafin nan bari in karanto mana wasu bayanai kaɗan waɗanda al-Imam al-Qurtubi a cikin wannan tafsiri nashi mai albarka ya ce, وكان سبب هذه الآية فيما ذكروا أن بني إسرائيل قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه وأبناء أنبيائه وسيشفع لنا آباؤنا. أصلًا دليل ديسا آية من تسوك كما دمع لمنسوك أنبتا شيني بني إسرائيل نيكي الفهري دا تشيوى سوفا آيان اللاني كما سو مسو يا اللاني كما سو آيان النباواني دان هكا إيانس دكا كننس داس تشيسو. فأعلمهم الله تعالى عن يوم القيامة, سي الله يجعل مسو قسكي رانا القيامة بحكة كما باسم باسابو, أنه لا تقبل منه فيه الشفاعات, سي واتي تنقوى بزي أنفاني بأ القيامة, ولا يخذ فيه فدية, سننبنسى بذاتي أنفاني بأ واتباب تعالى, وإنما خص الشفاعة والفدية والنصر بالذكر الله يا وارد شيتون يتشي با شيتو با فنسا با تيمكو لأنها هي المعاني التي اعتادها بنو آدم في الدنيا saboda waɗannan kalmomin ƴan adam suka saba da su a duniya sai ya ce haba wani abun ba taimakawa haba abun wani malam kuma ba sanayya yo wani a ce al'amari kuma a ce in ma dai ba abin nan kana da kuɗi ko ba za su amfana maka ba ƴan adam sun saba amfani da wannan ko to sai Allah yake nuna musu a'a lahira ba haka take ba sam lahira ba sani ba samu lahira ba wani abu da zai iya tsinana maka matukar baka yi asalin abin da aka ce ka je da shi na fata an gane fa innal waqi'a fi shidda malam yace domin abin da yake faruwa in tsanani ya tsanani la yatakhallasu illa bi an yushfa'a lahu in tsanani ya tsanani kowa ya san cewa babu mafita sai dai a kawo dauki na ceto a yunsar ko kuma a kawo taimako an yufta da ko kuma a kawo fansa ɗayan waɗannan halaye guda biyu ka duba duk irin yadda ɗan sanda zai kama kai yanzu ya tuhumce ka da laifi ɗayan waɗannan abubuwan za su fitar da kai ƙarshe shine in ma wani ya zo ya cece ka in ma wani ya zo ya tsaya maka in ma a ɗora maka wata tara ka biya fansarta duk dokoki na duniya ba sa iya wuce wannan za a iya karya kowace doka za a iya kubutar da duk wata doka da wani ya karya da ya karya ta da ɗayan waɗannan to sai yake nuna lahira ba haka bane ba fansa ba taimako ba ceto to a ƙarƙashin wannan jama'a kamar yadda nake cewa wannan zai kai mu zuwa ga ainihin mas'alar ceto don haka gabana sharhin littafin العقيده الطحاويه تود الامام ابن ابي العز الحنفي يربط وانا اللتافي اقل يوم شكرا قريبا كويدي قباتا باين دا الامام الطحاوي يتي والشفاعة التي ادخرها لهم حق تيتو دا منزن الله يآدنا والأمة شقسكياني منزن الله ينادى تيتو ينادى وتداما دا الله مدعوك تنسلكي يدي بيو قونا النبي shi ma haka aka bashi amma wannan damar sai ya ce a adana mushi ita sai ranar alkiyama idan wuri zai amfani da ita ya kubutar da al'ummar shi sallallahu alaihi wa sallam kama ruwa fil akhbari kamar yadda aka ruwaito a cikin hadisai sai malam ya ce ash-shafa'atu anwa' to ceto nau'i ne minha ma huwa muttafaqun alaihi bainal umma akwai ceton da duk al'umma sun haɗu a kan shi daga cikin ainihin musulmi babu wani wanda yake da musun wannan nau'i na ainihin ceto wa minha ma khalafa fihi al-mu'tazila wa nahawhum min ahli al-bid'a daga cikin ceto kuma akwai waɗanda yake mu'tazilawa sune ƴan kalaqato da su da makamantansu kamar khawarijawa to sun yi musun irin wannan waɗannan ƴan kalaqato tintini akwai su a cikin addinin musulunci yana fama da wannan fitina ta su fiye da shekara 1000 su ne mu'tazila za su rike aya ne ta alqur'ani in ka kawo musu hadisi sai su ce aikin banza wani kato ne ya faɗi su ba su yarda da shi ba tintini suna nan da wannan aqida ta su sai dai a kowane zamani suka bayyana da irin sunan da suka shahara da shi ko da gurgurdan wasu kalmomi da suke yi ko kuma wata kalma makamanciyar haka waɗannan mutanen a wasu ƙasashe ana kiransu wai ƙur'aniyuna wai ƴan ƙur'ani zalla saboda ba sa hujja da hadisi sai ƙur'ani a wasu ɓangarori na Najeriya ana kiransu ƴan ƙalaƙato kamar yadda ka ji a daidai lokacin da a wasu ɓangarori ake kiransu ƴan tatsi ne duk waɗannan baki ɗaya sun biyo bayan irin halayen da suka samu kansu a ciki ne da kuma irin halayen gwagwarmayar da ainihin addinin musulunci ya yi ta sha domin ya kakkaɓe wannan ainihin mummunan aqida ta su to waɗannan mu'tazilawa su ne kawai aka samu sun saba dangane da wasu nau'uka na ceto amma akwai nau'in da yake duk al'umma har su ɗan tatsi ne da ƴan kalaqato da khawarijawa dukkansu sun yarda cewa da gaske ainihin wato annabi sallallahu alaihi wa sallam ya bada wannan ceto dan haka annabul awwal ash-shafa'atu al-ula وهي العظمى الخاصة بنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم min baini sa'iri ikhwanihi min al-anbiya'i wal mursalin. Akwai ceto nau'in farko shine mafi girma, wanda wannan ceton Allah ya danka shi a hannun Annabi sallallahu alaihi wa sallama, shi kadai daga cikin annabawa zai iya yin shi, daga cikin manzanni ma ba wanda zai iya yi sai Annabi sallallahu alaihi wa sallama. Bayani dangane da wannan ceton ya zo a cikin littafin Bukhari da Muslim, don haka malam yace fi sahihaini wa ghairihima an jama'atin min as-sahabati radiyallahu anhum ajma'in ahadithu ash-shafa'a. Akwai hadisi masu dimbin yawa cikin Bukhari da Muslim da waɗansu tafai waɗanda ke tabbatar da cewa ceto gaskiya ne. Minha an abi hurairata radiyallahu anhu qala uti rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi sallama bi lahamin fadisi'a ilayhi min hanzira. Abu Huraira yace wata rana aka kawo nama sai aka mika wa Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ainihin wato karfashe daga ciki, ko kuma ainihin wato abin nan mai take da suna, ma'ana cinya abin nan, karfata ainihin karfata akuya, sai aka mika mishi ainihin daga ciki. Wa kanat tu'jibu, Annabi yana sha'awar cin ainihin wannan nama na ainihin hannun dabba haka. Fa nahasa minha nahsatan, sai ya dan yaga daga jiki. Thumma qala, sai ya ce ana sayyidu annas yawm al-qiyama, ni ne shugaban mutane a ranar al-qiyama. Kab sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alan kunna wadannan fankoki guda biyu mana. Wa hal tadruna mimma baq, sai suka tambaye, sai Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace kun san yadda za a yi haka ta bayyana? Yace a ranar al-qiyama ni ne shugaban mutane gaba daya, amma kun san yadda za a yi haka ta tabbata? Ma'ana a nan duniya akwai wanda ba su yarda cewa Annabi shine sayyidun nasi ba, ba su yarda cewa shine shugaban halitta ba, ba su yarda shine cewa jagoran dukkan annabawa ba, akwai masu jayayya. To a ranar al-qiyama sai Annabi ya ce ku zo in gaya muku yadda Allah zai tabbatar da cewa duk dandalin kiyama da aka tara duniyar gaba daya, wanda duk kake tunani shine naka, to zaka zo ka samu yana karkashin Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama. Kashi sai Annabi ya fara ba su labarin cewa yajma'u Allahul awwalina wal akhirin wal akhirin, Allah zai tattaro halittu tun daga na farko har na ƙarshe. Fi sa'idin wahidin, a fili guda. Yasma'uhum ad-da'i wa yanfuduhum al-basar, idan ainihin har da wani zai kira to gaba ɗaya za su ji, idan da wani zai daga ido gaba ɗaya zai hange su wuri guda, don ga sunan an tara halittu ne gaba ɗayansu a wuri guda. Wa tadmu shams, sannan za a kusanto da rana ƙasa ƙasa daidai da kan kowa. Fa yablughu an-nasu min al-ghamm wal-karam ma la yutiquna wa la yahtamilun, sai bakin ciki da damuwa ya kai wa mutane yadda ba za su iya dauka ba. Na farko dai ga zafin rana, ga tsiraici, sannan gashi an tara halittu kaf a wuri guda a fili babu inuwa, da damuwa da bakin ciki sai su ishe su yadda ba za su iya ci gaba da dauka ba. Yaqulu ba'd an-nas li ba'din, sai wasu su ce wa wasu ala tarawna ma antum fihi, jama'a ba kwa ganin halin da muka shiga ciki ne? Ala tarawna ma qad balagakum, jama'a ba kwa ganin halin da ya same mu, ga irin wahalhalu da muke ciki? Ala tanzuruna man yashfa'u lakum ila rabbikum, jama'a ba za mu nemo wanda zai cece mu a wurin ubangiji ba, wa Allah ya saurare mu a mana sassauci? Fa yaqulu ba'd an-nas li ba'd, sai wasu mutanen su ce wasu abokum Adam, ku je wurin ubanku Adam, mu tafi wurin baban mu Annabi Adam. Fayatuna Adam fayaquluna ya Adam, sai su zo sai su ce ya kai Adam. Saboda a ranar alkiyama duk wani suna da mukami da daraja za a cire maka, da sunanka za a kira ka danyen sunanka, saboda haka ƴaƴa ne anan kai tsaye suke kiran ubansu da sunan shi. Ya Adam anta abul bashar, kai ne uban mutane. Khalaqaka Allahu biyadihi, Allah ya halice ka da hannun shi. Wa nafaka fika min ruhihi, wa nafaka fika min ruhihi, Allah ya busa maka rai daga ainihin jikin shi. Wa amara al mala'ikata fasajadu lak, Allah ya umarci mala'iku gaba ɗaya su kai maka sujuda. Fashfa'alana ila rabbik, ka je wurin Ubangiji ka roƙan mana alfarma. Ala tara ma nahnu fihi, baka ganin halin da muka shiga ciki? Ala tara ma qad balagana, baka ga halin da ya same mu ba? Fa yaqulu Adam, sai Adam yace inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadaba lam yaghdab qablahu mithla. Shi wallahi ku haƙuri, Ubangiji na yayi fushi yau fushin da bai taɓa yin irin shi ba. Walan yaghdaba ba'dahu mithlahu, ba zai sake fushi irin wannan ba har abada. Wa innahu nahani an ash-shajara fa asait, sai ce ni ma ina da matsala, ina tsoron ka in je yau ai min tasau, ya hana ni cin wata bishiya a cikin aljanna, kuma sai na ci wannan bishiya. Nafsi nafsi nafsi, wayyo Allah ta kaina nake, wayyo Allah ta kaina nake, ku kyale ni. Wannan uba kenan kun ji yadda al'amari ya kare tsakanin shi da ƴaƴan shi. Sai ku dawo ku tuna ayat din su, yawma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Wannan dai shine ya haifi duk wani da yake duniyan nan, dan haka kowa ake ce mishi dan Adam. Ga Adam din an je wurin shi, ya ce a wallahi tafi karfi na, ku banni in ji da kaina, ta kaina nake, ta kaina nake. Izhabu ila ghayri, ku tafi wurin wani. Izhabu ila Nuh, ku je wurin wani cikin ƴaƴan nawa shine Nuh. Fa ya'tuna Nuha, sai su je wurin Nuh. Fa yaquluna ya Nuh, sai su ce Nuh, anta awwalur rusuli ila ahli al-ard, kai ne manzo na farko da Allah ya fara tura mutanen duniya. Wa sammaka Allahu 'abdan shakura, Allah ya kiraye ka baya mai godiya, Allah ya kiraye shi da wannan daraja a Qur'ani. Fashfa' lana ila rabbik, ka nema mana ceto wurin Ubangijinka. Ala tara ma nahnu fihi, baka ga halin da muka samu kanmu a ciki ba? Ala tara ma qad balagana, baka ga halin da ainihin muka kai bana wahala? Fa yaqulu Nuh, sai Nuh yace inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadaba lam yaghdab qablahu mithlah wa lan yaghdab ba'dahu mithlah, Ubangiji na ya fushin da bai taɓa yi ba zai sake irin shi ba. Wa innahu kanat li da'watun da'awtu biha ala qawmi, akwai wata mummuna addu'a da na taɓa wa al'ummata, nace rabbi la tadhar ala al-ard min al-kafirina dayyara, nace Allah ka halaka duk mutanen gari gaba daya. Yace to yau ina jin tsoron wannan addu'a ka a tambaye ni, me yasa na yi ta, yaya aka yi? Tare da cewa fa bi wannan addu'a ba sai da Allah ya mai ishara. Wa uhiya ila nuhi annahu lan yu'mina min qawmi illa man qad aman, sai da aka yi mai wahayi cewa daga yau an rufe kofa, duk mutanen ka ba za a sake samun mumini ba, waɗannan da ka samu sun yi imani su kenan, ba wanda zai sake imani, kar ka sake wahal da kanka akan su. Wannan shi ya bude mishi kofa, sai ga to tunda haka ne mai amfanin su a halaka su. Amma duk da haka yana jin tsoron kar Allah ya mai tasau na wannan addu'a, haka shi ma sai ya ce nafsi nafsi nafsi, wayyo Allah, kaina, ta kaina nake, ta kaina nake. Izhabu ila ghayri, ku tafi wurin wani. Izhabu ila Ibrahim, ku je wurin Ibrahim. Fa ya'tuna Ibrahim fa yaqulun, sai su je wurin Ibrahim su ce ya Ibrahim, anta nabiyullahi wa khaliluhu min ahli al-ard, kai annabin Allah ne, kai babban masoyin Allah ne daga cikin mutanen duniya. Ala tara ma nahnu fihi, baka ganin halin da muka samu kanmu? Ala tara ma qad balagana, baka ga yadda muka kai ba? Fa yaqulu, sai Ibrahim yace inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadaba lam yaghdab mithlahu qablahu mithlah wa lan yaghdab ba'dahu mithlah, Ubangiji na ya fishi mai tsananin da bai taɓa yin irin shi ba, ba zai sake irin shi ba. Wa zakara kadabatihi, sai annabi Ibrahim sai faɗi wasu maganganu da ya taɓa ambato. Waɗannan maganganun ga sunan ƙarerai ne a zahiri, sai ji tsoron Allah zai mishi tasau a kansu. Na farko dai shi ya rusa gumaka, da aka zo aka tambaye shi a anta an fa'alta hadha bi alihatina ya Ibrahim, kai kai wa gumakanmu haka ya Ibrahim? Madadin ya ce na'am ni nayi, sai ya ce bal fa'alahu kabiruhum hadha, wannan babban nasu shi ya haka. Fas'aluhum, ku tambaye su in kanu yantukunan suna tambaya ayin suna magana. Malamai suka ce da ya tashi ya rugurguza gumakan kaf sai ya bar wasu gumakan bai rusa su rusawa da za a ga hallaka ta gaba daya ba. In ya tashi wani gunkin sai datse mai hannu sai jefar da shi gefe gida, wani sai datse mai kafa, wani sai sare shi a kafada. To kaga yanzu waɗannan da ba a rugurgu da su ba in suna magana ba su iya jawabi, tunda wannan yana dange shi, wannan yana fama da hammatar shi aka datse. Sannan ga kuma babban rataye da gatari daga sai yace ku tambaye su in dai har suna magana. Farajawu ila anfusihim wa qalu laqad alimta ma ha'ula'i yadhku, su da sai suka koma suka ce zancan banza kai kai kanka ka san ba sa magana. Sai yace madalla afata'buduna min dunillahi ma la yadurrukum wa la yanfa'ukum uffin lakum wa lima ta'buduna min dunillah afala ta'qilun, kun san ba sa magana kuke bauta musu, ba sa tunina, ba sa amfanarwa, tur da ku da abubuwan da kuke bautawa. Qalu harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin, suka ce wallahi in da gaske kuke waɗannan ne annabin da annabi Ibrahim ya faɗi yace ban fa'alahu kabiruhum hadha, magana ce dan ka dube ta zahiri ba haka bace, tana ɗaya daga cikin maganganun da yau kiyama yana tsoron ya hadu da Allah, ka Allah ya tambaye shi akan wannan. Wannan annabi ne babba daga cikin annabawa, yana tsoron yayi irin wannan magana yaje Allah ya datse shi, balle kai da ba wanda ya aiko ka, ka tashi ka zura ƙarya kuma sai ka kyalkyale da dariya. Naga ce da Allah ne yasa ka faɗa mai haka wallahi wallahi kun san siyasa nake mishi, shikenan yanzu kalmar siyasa ita kanta ta zama ƙarya ko yaudara ko rudi. Na biyu sun shiga wani gari da matar shi da aka tare shi aka ce wace ce wannan, sai ya ce ƴar uwata ce, tare da cewa duk waɗannan abubuwan malamai sun dawo sun dube su a bisa haske na daraja da martaba da yadda ya dace da annabi Ibrahim. Amma dai annabi ya ce yana jin tsoron ya je wurin Allah ne saboda waɗannan maganganun dai. Sai ya ce nafsi 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 wayyo Allah, takaina nake takaina nake. Izhabu ila Musa fayatuna Musa, sai ya ce ku tafi wurin Musa, jama'a sai a diba sai a tafi wurin Musa. Fayaquluna ya Musa, sai ce ya kai Musa, anta rasulullah, kai ne manzon Allah, istafaka Allah bi risalatihi wa bi taklimihi ala nas, Allah ya zabe ka ya aiko maka da manzanci nau'i nau'i, sannan Allah magana yake da kai gaba da gaba. Ishfa lana ila rabbik, ka cece mu ka roƙan mana arziki wurin Ubangiji. Ala tara ma nahnu fihi, kana ganin halin da muka shiga fa. Ala tara ma balagana ma qad balagana, baka ganin halin da muka kai. Fa yaqulu lahum Musa, sai Ubangiji sai annabi Musa yace inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadaban lam yaghdab qablahu misla wa lan yaghdaba ba'dahu misla, Ubangiji na ya fushin da bai taba yi ba zai sake irin shi ba. Wa inni qataltu nafsan lam umar bi qatliha, na taba kisan kai. Nabi Musa ji ya samu bani Isra'ila da bakin bai suna fada, kafin ai wani abu sai kai naushi, shikenan sai wannan bakin bai sai mutu. To Nabi Musa yanzu yayi kisan kai, dama yayi wa'azi wa'azi ya tada hankalin gari, yazo zai gudu kuma yanzu ya kara da kisan kai. Nan da nan sai wani hadu da shi, ya Musa innal mala'a ya'tamiruna bika, manyan gari suna neman ka, liyaqtuluk, dan su kashe ka, fakhruj, ne maka wasiya kai marmaza ka fita daga garin nan, inni laka minan nasihi, nasiha nake maka. Wannan kisan kan da annabi Musa alaihi salatu wassalam ya a cikin alqur'ani da kanshi ya furta ce inni qataltu minhum nafsan, nayi kisan kai cikin su, dan haka a yau a kiyama ma yana tsoron ka Allah ya mai wannan tasau din, saboda annabi ne ya san duk girman ka duk dadewan laifi, Allah yana nan da masaniyar abu. Dan haka sai ya ce nafsi 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 wad takaina nake takaina nake. Izhabu ila ghairi izhabu ila Isa, ku tafi wurin wani ku je wurin Isa. Fa yatuna Isa fa yaqulun, tafi wurin Isa sai su ce mishi ya Isa anta rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila maryam ruhun min, ya Isa kai dinnan Allah madaukakin sarki ya halice ka da kalma da ya jefa ta ainihin ga Maryam ya hura maka rai. Kala haka ba huwa, annabi Isa yace haka abin yake. Wa kallamta an-nasa fil mahad, tun kana jinjiri kai magana da mutane. Fashfa lana ila rabbik, ka roka mana arziki wurin ubangijinka. Ala tara ma nahnu fi, ala tara ma qad balagana, baka ganin halin da muka shiga, kaga yanayin da muka kai. Fa yaqulu lahum Isa, sai Isa yace inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadaba lan yaghdab mithlahu wa lan yaghdaba ba'dahu mithlah, ubangijina yayi fushin da bai taɓa yi ba zai sake irin shi ba. Wa lam yadhkur dhanba, anan sai annabi yace shi annabi Isa sai bai ambaci wani laifi wanda yake zatan Allah zai kama shi da shi ko ya tuhumce shi ba. Izhabu ila ghairi, sai ce ku tafi wurin wani na. Izhabu ila Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam, ku tafi wurin Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Fa ya'tuni, annabi yace sai su garzo su tawo wuri na. Fa yaquluna, in suka zo su ce ya Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, rigiji gabci, in ba a ranar alkiyama ba, ba inda Allah ya halatta wa musulmi ya kirayi sunan annabi haka danyen sunan, sai da Allah ya saukar da aya su kutun da guda, yace la taj'alu du'a ar-rasulika du'a ba'dukum ba'da, karkurin bainakum, na'am, karkurin ka kira manzon Allah kamar yadda kuke kiran junanku. Duk wanda ka gani ka kira ka ce wannan Abubakar, Isa, Musa, Lami, Ladi, Ladidi, Hajiya, duk wanda ka gani ka kira shi, haka ake yi ko? To Allah yace karku wa annabi sallallahu alaihi wasallam. Da haka duk rashin kunyar Yahudawa da rashin mutuncinsu ba sa cewa ya Muhammad kai tsaye, sai dai su ce ya Abul Qasim, don su ba za su ce ya Rasulullahi ba. Don in kaga ka buɗe baki ka ce ya Rasulullahi, to Allah ya so ka ne, Allah ya maka arziki ne, to Allah bai musu wannan arzikin ba, don haka kalmar ta musu nauyi, to kuma ba za su iya wulakanta shi ba, don sun san ba wulakantacce ba ne. To sai su koma al'adar Larabawa, Balarabe in ya kira ka da sunan ɗanka na fari to ya girmama ka, don haka sai su ce mishi baban Kasimu. To in har ka ji an ce ya Muhammad, to wannan ƴan garinmu ne, mutanen ƙauye ne, su ku annabi ya saba da su, don haka ba ya jin haushinsu. Amma mutumin bariki, musulmi mai imani, ba ya kiran annabi sallallahu alaihi wa sallam. Amma yau ka ji a dandalin alƙiyama al'umma za su ce ya Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, anta rasulullah, kai ne manzon Allah, ku ji girmama wanda suke mishi. Duk waɗancan annabawan ai su ma manzannin Allah ne, amma me yasa suka ware manzon Allah shi kadai da wannan kalmar? Kamar annabi Musa sun ce Allah ya aike, kamar annabi Nuhu sun ce Allah, amma nan sai suka ce kai manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam. Wa khatamul anbiya, kai ne cikamakin annabawa, daga kanka ba wani. Ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbik, Allah ya gafarta maka duk wani zunubi in ma ka taba aikatawa, wa ma ta'akhkhara, duk wani zunubi da zaka aikata an gafarta maka. Fashfa' lana ila rabbik, ka roƙa mana alfarma wurin ubangijinka. Ala tara ma nahnu fi, baka ga halin da muka shiga ba. Ala tara ma qad balagana, baka ganin halin da muka samu kanmu. Annabi yace suna faɗin haka, fa aqumu, sai mu yi tsaye. Allahu akbar, Allahu akbar, darajar fiyayyen halitta sallallahu alaihi wa sallam. Yace sai mu yi ke, a zahiri sun same shi a zaune ne, amma yace sai mu yi ke tsaye. Fa'ati tahta al-arsh, sai in je karkashin al-arshin Allah. Fa'aqa usajidan li rabbi, sai in fadi in yi sujuda ga ubangijina azza wa jalla. Allahu akbar. Thumma yaftahu Allahu alayya, sannan sai Allah ya yi min buɗi, Allah ya haskaka min kirjina, Allah ya yi min haske in gane me zan faɗa, saboda ranar alkiyama dama kowa ya je ne ba ka da komai, duk wata baiwa ta zube, don haka abubuwan da zai faɗa ma har yi sujudar bai san su ba. Amma da Allah maɗaukakin sarki rahmar shi ta baibaye shi, yace sai Allah ya min fatihi, wa yunhimuni, min mahamidihi, sai Allah madaukakin sarki ya kimsa mini kalmomin yabo ya koya min sai in tashi in ji yanzu na iya yabo. Wa husnis sana'i alaihi, da kyautata yabon gare shi. Ma lam yaftahu ala ahadin qabli, budin da bai taba wani iri na. Sai yasa ko a nan duniya ka nemi budin Allah, ka nemi budi game da rayuwa, ka nema game da addini. In dan kasuwa ne kai, ka nemi budin Allah. In dan makaranta ne, in matar aure ce ke, duk halin da ka samu kanka ka rinka nema, ya Allah ka buda mun, Allah ka haskaka mun, Allah ka nawwara mun. Gashi nan wannan fiyayyen halitta ne sallallahu alaihi wasallam. Yace in Allah ya mai budi sai ji yana yaban Allah da kalmomi waɗanda wani bai taba samun su ba. Fa yuqalu, sai a ce da ni, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, irfa ra'sak, ya kai Muhammad daga kanka. Allah da kanshi a cikin Alkur'ani bai taba kiran annabi da wannan sunan haka kai tsaye ba. Yace ya Muhammad, a sai dai yace ya ayyuhan nabiyyu, ya ayyuhar rasulu, ya ayyuhal mudaththir, ya ayyuhal muzammil. Suna na girmamawa, suna na mukami. Amma a yau sai aka ce ya Muhammad, daga kanka sal tu'ta, tambayi duk abin da kake so za a baka. Ishfa tushaffa, nemi ceto za a yi maka. Wannan matsayin ya gagara annabi Nuhu zuwa, wannan matsayin ya gagara annabi Ibrahim da Musa da Isa, da annabi ya zo ya yi sujuda yana daga kai madadin Allah. Ya fara ce mishi, baka ganin na yi fushin da ban taba yi ba, baka ganin kaza, ba su suka yi kaza ba, rabu rabu da su. Amma da yake annabi ne sai ce shikenan, daga kanka fadi za a baka, roki alfarma za a yi maka sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fa aqulu, sai in ce ya rab ummati ummati, ya ubangiji al'ummata al'ummata, anan kun ji annabi Ibrahim da Nuhu da Musa da Isa, kowa yanzu ya zama cikin al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. To yanzu waye ce annabi bai isa ba? Duk wanda ya ce annabi bai isa ba, yanzu wannan ya ƙaryata shi. Shine abin da annabi ya ce, ni ne shugaban mutane a ranar alkiyama. Kun san yadda abin zai faru? Sai ya ce kun ji. Yanzu in ba shugaba ba, waye zai iya wannan? Sayyidul qaumi khadimuhum, wannan matsayin ya gagara annabi Ibrahim ta kan sheke. Ina al'ummar shi? Shi dai ta kan sheke. Annabi Nuhu ina al'ummar shi? Shi ta kan sheke. Isa, Musa, kowa ce ta kan sheke. Annabi ko ya ce ummati al'ummata, da wannan ne annabi ya cancanci ya zama shugaban ƴaƴan Adam, ya cancanta ya zama shugaban mutane gaba daya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya rab ummati ummati, ya sake cewa ya ubangiji al'ummata al'ummata, ya rab ummati ummati, ya Allah al'ummata al'ummata. Fa yuqalu, sai a ce adkhil min ummatika man la hisaba alayhi min albab al-ayman min abwab al-janna. Allah ya ce mishi, tafi ka dubi cikin al'ummarka ka wadanda ba su da hisabi, ka shigar da su ta kofa al-janna. Wannan tashin farko kenan, ba a fara hisabin ba. Amma daga cikin al'umma annabi akwai wadanda babu hisabi, ba za a bincike su ba. Ana tashi duf a karan farko za a dibe su. A wata riwaya annabi ya ce mutum 70,000 ne za a saka su aljanna, ba bincike, ba visa, ba passport, ba custom duty, ba immigration, ba immunization, ba indigenization, ba komai. Kawai da an tashi sai a ce kawai shikenan mutum 70,000 annabi ne zai saka su a cikin aljanna. Yanzu wannan ceto ne ko ba ceto ba? Ceto ne. Dan haka ceto gaskiya ne, amma annabawa da manzanni za su yi ceto ne da izinin Allah. Ku kiyaye, da izinin Allah, ba da izinin su ba. Sannan in suka tashi ceto, ba su ne za su ceci waɗanda suka so ba, kamar yadda ka ji Allah ya ƙayyade da cewa tashi ka ceci waɗanda ba su da hisabi cikin al'ummarka. Haka abin yake sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam. Wa hum shuraka'un nasi fi ma siwahu min al-abwab, bayan an shigar da waɗannan mutane guda 70,000 ta kofar dama, su kaɗai za su shiga. sannan kuma za a sake dawo da su cikin tawagan mutane waɗanda za su shiga aljanna kuma su yi tarayya da sauran mutane a shiga ƙofofin aljanna sauran. Amma wannan an yi musu tashin farko ƙofar dama wadda ba wani wanda zai shiga sai su, sai aka ce tashi shigar da su ta wannan ƙofa. Thumma qala, sa'annan sai manzo Allah ya ce wallazi nafsi biyadihi, ina rantsuwa da Allah da raina yake hannun shi, lama baina misra'ain min masari'il janna kama baina makka wa hajar. Manzo Allah ya ce na rantsa da Allah tsakanin wannan gefe na aljanna da wancan gefe na aljanna to kama ainihin wato kasar makka ne da kasar sham, au kama baina makka wa busra, ko kuma ainihin kaman makka ne da busra, busra din gari ne a kasar sham. An fahimta dan haka a cikin hadisin farko ya bayyana ainihin wato wani bangare na sham, a cikin wannan ya sake bayyana wani bangare na ainihin kasar sham din. Akhrajahu fi sahihaini bi ma'anahu wal lafzi li ahmad, wannan hadisi Bukhari da Muslim suka fitar da shi, lafazin nan da kaji mun karanto lafazin Imam Ahmad ne. Jama'a kun ji wannan ceton ya tabbata annabi yana da shi, to yanzu ya zaka ka iya ƙaryata wannan hadisin? Ba za ka iya ƙaryata wannan hadisi ba gaskiya ne. Kenan kuma hadisin ya bayyana mana yadda nau'in ceton zai kama, da kuma wanda zai yi ceton, da kuma waɗanda za a ceta. To sai malamin ya ce an-naw'u tsani wa tsalis min ash-shafa'a shafa'atuhu sallallahu alayhi wa alihi wa sallama fi aqwamin qad tasawad hasanatuhum wa sayyi'atuhum fayashfa'u fihim liyadkhulu al-janna wa fi aqwamin akharin qad umira bihim ila an-nari alla yadkhuluha. Nau'i na biyu na ceto da nau'i na uku jama'a. Akwai mutanen da za a je al-kiyama jama'a sai a samu ayyukan su sun yi kankankan, ladan su yayi daidai da zunubansu, an rasa yadda za a yi ɗaya rinjaye a ɗaya balle a hukunta. Irin waɗannan za su samu ceto wanda annabi zai musu sai a cece su saboda wannan lada wanda imani ya saman musu da shi, sai annabi ya cece su sai a kai su aljanna. Bangare na uku kuma na ceto shi ne, akwai mutanen da yake musulmi ne sun mutu da imani amma suna da wasu zunubai, kuma Allah bai nufe su a karan farko a yafe musu ba, sai an ta sake su an kora su wuta gadan-gadan, sai Allah ya ce wa annabi tafi ka dawo da su ne maka izini ka kai su aljanna. Kaga waɗannan sun kuru, a ce a lahira an tafi da kai wuta gadan-gadan, sannan an ce ba ceto, ba taimako, ba fansa, sai ka ji annabi ya kira ku ya ce ku taho ku dawo sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wannan ceton akwai shi gaskiya ne. An-nawr rabi shafa'atuhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi raf'i darajati man yadkhul al-janna fiha fawqa ma kana yaqtadihi thawabu a'malihi. Akwai mutanen da yake su kuma za su shiga aljanna, idan suka shiga aljanna sai annabi ya zo ya cece su, sai ya daga darajar aljanna da aka aje su, sai kai su aljanna da ta fita su daraja. Wannan ma ceto ne, an gane. وقد وافقت المعتزله على هذه الشفاعه خاصه. معتزله sun yadda da ainihin wannan ceton, ceton daga daraja, suka ce eh wannan sun yadda. وخالفوا فيما اداها من المقامات, amma suka ce bayan wannan ceto na daga daraja ba su yadda da duk wani ceto ba. Malam yace ma atawatir alahadith fiha, tare da cewa ga hadisi burjik, amma kuma suka ce ba su yadda ba. النوع الخامس نوع نبير نشتو الشفاعة في أقوام أن يدخل الجنة بغير حساب. أقول متانا دكما تمبركو الله زي بيوى النبي إذني أتشيسو باتارد أمبن تككاي يكنس وكوزن بانس كولا دانسو. ما لأيتي ويحسن أن يستشهد لهذا النوع بحديث أكاشا ابن محصن حين دعا له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يجعله من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب. والحديث مخرج في الصحيحين. أمكم أنت بكرم فرقوا من جاء قوي متن دبوصة بإن ذا سشقاء الجنة ولما متاني دبوصة بإن ذا سشقاء الجنة باسو دعينهم بنتكين كومي دعا أي مسو. النبي أنا فتن ونن درجة سيوان صحابي يا من ذا الله كروك يا الله ya saka ni cikin su, manzo Allah ya ce kana cikin su. To yanzu Ukashatu da ya shiga cikin su, to ya shiga ne da ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. an gwama shi a cikin su shi ma ba za a bincike shi ba. Kama a ce gwamnan garin ku yayi tafiya, sai kawai gari kai ma ashe kayi tafiya, sai kuka iso filin jirgin sama daya, kuna isowa sai kama hannunka kuna gaisawa, sai kira wani yaron shi sai ce aje a dauko kayanka a hada cikin kayan shi. Dan haka ana zuwa dama kawai sai aka bude wata kofa ba bincike, kawai sai aka sara muku gaba daya sai kuka wuce. Kayan ku kuma fa kafin ku fita ga kayan can, ba binciken ku, ba binciken kayan ku. Yanzu wannan martabar da ka samu saboda kai ne ko kuwa saboda wannan gwamna? Saboda wannan gwamna. To haka Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Allah zai mishi izini wasu mutane ya rinka kama hannunsu yana wucewa da su aljanna ba tare da an bincike su ba. Duk wanda mala'iku ga ya kamo ya tasa gaba ya tura, to sun san Allah ne mishi izini a bashi hanya ya wuce sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam. Hadisin Ukasha yana nan a cikin Sahih Bukhari da Muslim. An-naw'u sadis, nau'i na shida nace to ash-shafa'atu fi takhfif al-'adhab amman yastahiquhu ka shafa'atihi fi 'ammihi Abi Talib an yukhaffafa 'anhu 'adhabuhu. Na daga cikin darajoji da Allah ya manzan Allah, wanda duk duniya da lahira Allah bai wa kowa su ba, kuma Allah ba zai wa kowa wannan daraja ba bayan shi, shine wani kafiri ya shiga azaba amma Allah ya sassauta mishi azaba saboda ceton manzon Allah. Ba wanda Allah zai wa haka duk duniya sai ainihin Annabi shi za a yi ƙara wannan daraja a ƙarƙashin kawun shi Abu Talib. Abu Talib wan mahaifin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam, dattijo ne, mutumin kirki mai farar zuciya, amma kai ce ya tashi a cikin kafirci da aka gada iyaye da kakanni. Yana kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fiye da kowa a cikin dangi. Duk dangin manzon Allah na uwa da uba ba wanda suka kaunaci manzon Allah kamar shi, kabbin su. Yana ji da shi fiye da ƴaƴan shi, yana ji da shi fiye da kanshi, yana zaba wa Annabi abin da shi ya cancanta ya samu na matsayi da mukami. Ya daure manzon Allah gindi fiye da kowa a kasar Makka, dan zai zare takobin shi. Allah asarta yace mu tafi, yace ina, yace mu je ka ga musu sakon da Allah ya aika ka da shi. Manya manyan kafirai ne wanda ba wanda ya isa girma gaban su, suna shan burkutu, amma Annabi zai tsaya ya ja aya, ya ja hadisi, ya karanta, ya fasara, ya musu wa'azi. Saboda me? Saboda ga kawun shi ya zare takobi, amma fa shi ma bai yadda ba. Zai tsaya ya ce a faɗa, in mu ba mu yadda ba, mu ana faɗi wasu za su ji, tunda dai ba a haɗu ba a wasu ba, shi kenan a faɗi. Shi ne wata rana da abin duniya ya dame su, suka ce mun ga cewa Abu Talib jarabar san ɗanɗan uwannan naka sai ta hallaka ka. Don haka shawarar da muke so mu baka, idan kana son ka zauna lafiya da mu, in ƴaƴa ne za mu tattaro ƴaƴa mu baka, ka ba mu shi mu je mu kashe. Sai ce gaskiya Quraisha kun rena ni, kun mai da ni wawa sakarai, in ba ku ɗana ku kashe, ku kawo min ƴaƴan ku, sun gama cinye abinci na, suka girma, kowa ya gudu gidan uban shi. Yace na gode kun rena ni. Suka koma, suka shiga, suka fita, suka sake dawowa, suka ce Abu Talib za mu daina magana da kai a garin nan. Yace akan Muhammad? Suka ce, yace a kun dade ba ku yi ba. Aka je aka zauna aka rubuta takarda ta zalunci, aka ce daga yau duk mutumin Makka an yanke hudda da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama, an yanke hudda da wanda ya goyi bayan shi. Sai aka ce har Abu Talib, amma ba Abu Talib din nan dagaci ne a Makka, har shi aka ce a daina magana da shi. Ba su yi ba su yawa, ba aura, ba auratawa, duk wanda ya ba su ya kwace, duk wanda ke nufin zai aura ya fasa. Aka ce a wulakanta su kaf, da kunci ya kunci. Sai Abu Talib ya ce wallahi lan yasilu ilayka bi jam'ihim hatta uwassada fi turabi dafina fasda bi amrika ma alayka ghababat. Ya ce wallahi Muhammad ka kwantar da hankalinka, ni ina da rai. Ya ce wallahi ba za a wulakanta ka ba. Ya ce sai dai ina kabari, amma in dai ina da rai ƙarya suke a garin nan. Ya ce kuma wallahi zaman Makka ma mun fasa. Ya ce jama'a duk wanda yake tare da ni ya tara dangi, yace duk wanda yake tare da ni ya kwashe kayan shi mu baggare, kar Allah ya sa ai magana da mu bari ma mu baggarin ya kwashi shi sai ya shiga da su cikin daji yace mu zauna nan yunwa ta kashe mu in dai akan Muhammadu ne yace wallahi ba zan yadda ba idan dare duk aka kwanta sai tashi kewaye dajin kaf ya tabbatar ba komai sannan sai dawo sai ya canza wa annabi wuri sallallahu alaihi wa sallam ya kawo dan shi ya aje inda kowa ya ga annabi ya kwanta yadda wai koda an dauki wuri za a kawo farmaki tare da ya fa caje dajin da kewayen shi kaf wannan duk kauna yake wa annabi sallallahu alaihi wa sallam ina son ka gane hikimar Allah na saukaka wa dattijan nan domin Allah yana da ka'ida wanda diye wa Allah alheri sai Allah ya mai alheri wannan mutun yayi wa Allah alheri duk wanda ya kaunaci manzon Allah koda kauna ce ta tabi'a to ya kyautata wa Allah saboda kaunar manzon Allah abu ɗaya ne tukuicinta ita ce aljanna to amma matsalar shine wannan battijo ko da su din da baka bai taɓa faɗin la ilaha illallah ba kaji inda aka samu tangarda aka kada aka raya to ya girma cikin al'ada sa Abu Jahal masharranta sun zo sun furgita shi sun ce mishi in dai wannan dan ne sai ya saka kai abun kunya suka ce me abun kunya sai ya saka ka faɗi wannan kalmar tashi in dai wannan ne su suna ganin abun kunya ne ka zo mutuwa ka faɗi kalmar shahada to ka zama rago haka ko ya faru wannan wahalar da suka saka dattijan nan a ciki ga tsufa ya gota shekara 80 rashin lafiya wahalhalu suka taso sai rashin lafiya waɗannan fitsararrun mutanen Makka da suka ji labarin ga Abu Talib can zai mutu gashi can Muhammadu ya rungume shi zai musuluntar da shi sai suka sheko a guje suka ce a haba Abu Talib haba kai kuma abun kunya zaka yi ka faɗi kalmar shahada haba haba Abu Talib in yayi yunkuri zai faɗi sai ce addinin ubanka zaka kyamata ka mutu akan addinin ɗanka sai shu ka inna lillahi wa inna Allah ya tsine wasu Abu Jahal albarka suka kada suka raya sai da suka tabbatar bai faɗi kalmar shahada ba yana cikawa sai suka watsi su din sun yanke shawara akan kafirci kuma su baka ka musulunta Allah da kanshi yace innal ladina kafaru sawa'un alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minuna sun yanke shawara sam ba za su musulunta ba saboda haka wa'azi ba shi da amfani gare su to kuma su barka ka musulunta a suka watse annabi yana lallashin shi yana cewa ya am kul la ilaha illallah ka faɗi la ilaha illallah zan kafa hujja ranar kiyama cewa eh kawo na ya faɗa in ya daga kai sai ce in faɗa shine alheri sai annabi ya ce mishi eh faɗi sai ce a tarzabu an millati abi abdi mutallab addinin ubanka zaka kiyamata ka mutu akan addinin danka in suka yi wannan comparison din sai ji tsoro kafiri kafiri ya iya barazana ka ji wai addinin ubanka zaka kiyamata ka koma na danka to ka ganye auna abin sai da yayi sama da yayi ƙasa kuma sai saurara har sai da suka tabbatar bai fadi ba shine manzon Allah yayi bakin cikin da bai taba yi ba sallallahu alaihi wa sallam yace shi kuwa sai ya roƙa wa wannan dattijon gafara fiye da sau 70 don Allah yace in tastaghfir lahum 70 yace to shi kuwa sai yayi fiye da sau 70 shine sai Allah ya hane shi to sai zauna cikin bakin ciki da damuwa to kuma Allah baya son bacin ran annabi sai kwantar mishi da hankali yace innaka la tahdi man ahbabta yanzu da nassin qur'ani ya nuna mana annabi ya kaunaci wannan dattijan shi ma saboda yayi mishi alheri Allah yace ba za ka iya shiryar da wanda ka so ba walakin Allah yahdi man yasha Allah yake shiryar da wanda ya so Allah bai nishin shi da shirya ba to wata ran sai Abu Huraira yace ya manzon Allah yanzu wannan dattijo irin dauki ba dadin da ya sha a kanka zaka kina na mishi ku a ranar alkiyama manzon Allah yace na san dama wannan tambayar ba mai min ita sai kai saboda na san kai ke da yawan kwadayin ilimi yace gaskiya ne za a nuna shi a tsakiyar wuta sai a min izini in kama hannun shi sai in dawo da shi gefe. Wutar ba ta cin jikin shi sai dai takalmi ne kawai za a sa mai na wuta, amma musibar takalmin za ta tafarfasa kwanyar shi, kwanyar tana zababbaka. Wannan shi ne mafi sauki, to wannan ma ceto ne. To wannan ceton duk duniya da lahira, ba annabi, ba wali, ba manzon da zai same shi sai fiyayyen halitta sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wannan kada yana daga dalilan daukakuwar darajar shi. In ba saboda annabi ba, babu kafirin da Allah zai saka a wuta ya rage mishi azaba, saboda Qur'ani cewa ya azaban sa'ada, azaban wuta kullun gari ya waye, ta yau ta fita, jiya ta gobe ta fita, haka gaba take. Amma shi wannan bayan dattijan tashi sauka take, kasa ake rage mishi ake, saboda albarkacin fiyayyen halitta sallallahu alaihi wa sallam. Wasu suna mamaki, to in dai har soyayya na amfaniya bata amfana da dattijan nan ba, ta amfana mishi dan ta saman mai da sauki. Kuma soyayyar ai soyayya ce ta tabi'a, da soyayya ce ta addini, da ya musulunta. Amma da bai musuluntan ba, shi yasa da wannan dattijan ya musulunta, zai zama daga cikin madaukaka a cikin aljanna, saboda والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان الحقنا بهم ذريتهم وما ألتنا من عملهم من شيء. مؤمني اذا ما يفي شيء يشغى الجنه, الجنه da take kasa da tashi sai Allah ya dago mahaifin ya daidaita su. To me kake tunani dattijan nan inda ya samu aljanna? Zai samu aljanna mai daukaka, saboda Allah zai kai shi wurin dan shi ya farantawa annabi rai da ganin shi a cikin aljanna. Amma haka annabi ya yi ta kukan rasuwar wannan dattijo akan kafirci. Shi yasa duk wani kafiri da zaka yi suƙudda baka akan shi, kai taka tsantsan wannan kafirin, kalmomin ladabi ake, mun yi muku tarihin shi a cikin littafin fiqh sirra. Wannan kafirin ba a faɗin kalma mai kaushi akan shi, don haka annabi yana lallaba shi, yana faɗin kalma technical mai muhimmanci akan shi. To wannan kafirin dole, shi yasa kamar yadda na faɗa a can da muke tarihin shi, duk inda za mu ambace shi sai ka ji mun ce dattijo Abu Talib, dattijo Abu Talib. Don duk inda ake dattijo ya gama haduwa kaf, amma kaddara ce ta haushi ba zai musulunta ba, don haka ba mutumin banza ba ne. Dattijo ne mutumin arziki, sai dai kawai Allah ya dora mai baka kaddara sai ya shiga wuta. Muƙaddara an ce ba ta jin ainihin wato fata. Allah ya kiyaye. النوع السابع, نوع نبكي شفاعته صلى الله عليه وآله وسلم في أن يؤذن لجميع المؤمنين في دخول الجنة, كما تقدم في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أنا أول شفيع في الجنة. نوع نبكي دقتك النوع انشتوشيني إذن أكا كم لاغبات إيسيكما أتي أدندلين ياما دوان ديك دا إيماني إيتاشي شغال الجنة. Kaga anan kuma ceto ne daga cikin ceto da Allah zai wa annabi sallallahu alaihi wa sallam, cewa ya tattara duk waɗanda suka yi imani da shi ya ainihin kada su aljanna. To wannan yana daga cikin ceton annabi sallallahu alaihi wa sallama. An-nau'u thamin shafa'atuhu fi ahli al-kaba'ir min ummatihi mimman dakhala an-nar, daga cikin al'ummar musulmi jama'a akwai wanda zai shiga wuta saboda yayi zina, ko ya sha giya, ko yayi caca, ko yayi gulma, ko yayi kisan kai, ko yayi wani mugun aiki. Waɗannan irin mutanen suna nan a musulmi, tunda waɗannan laifuffukan ba kafirci bane. To waɗannan mutanen ceton annabi zai kai gare su. Fayakhrujuna minha, sai su fito daga cikin ainihin wutar jahannama. Waqad tawatarat bi hadha an-naw'i al-ahadithu wa qad khafiya ilmu dhalika 'ala al-khawarij wal-mu'tazila fakhalafu fi dhalika. Hadisai sun zo masu yawa dangane da tabbatar da cewa akwai musulmi da za su shiga wuta saboda laifuffuka, amma Allah zai tura annabi ya je ya ciro su. Har sahabbai suka ce in ka je ya za kai ka gane su, wa qadim tahishu, bayan wuta ta cinye su sun yi baki sitik, ko sun yi jazawur, ko sun yi kore fatau, don ba wanda isan ya ake zama in wutar lahira ta cika. Kuma ba ma fatan mu sani, kada Allah ya nuna mana ya ake zama. To bayan sun kone, ya za kai ka gane su? Sai annabi ya ce zan iya gane su da alamomin sujuda, gaɓoɓin sujuda, goshi, hanci, tafin hannu, ƙafafuwa, waɗannan guya wurare guda bakwai, duk bala'in da musulmi ya shiga a cikin wuta saboda girman sujuda, saboda girman sujuda, to ainihin wuta ba za ta ci ba. Annabi ya ce in ya shiga cikin wuta, duk wanda ya ga wuta ba ta kona goshin shi da wuraren sujuda ba, sai ya ce to wannan ina shi ne, sai ya je ya tsuntsunto su sallallahu alaihi wa alihi sallama. Anan ne malamai suka bayyana dalilin da Allah ya saukar da wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, Allah zai maka kyauta har sai ka yarda da ita. Wata rana annabi ya fashe da kuka kuka gadan gadan, sai Allah ya turo mala'ika. Bayan gaisuwa Allah na gaishe ka ya ce me yasa ka kuka, ya ce ya za a yi ba zai kuka ba, ga wasu al'umma shi an ce za su shiga wuta. Sai aya ta sake dawowa cewa Allah ya ce zai maka baiwa, zai baka dama wadda kai da kanka sai ka gamsu da ita, shine ranar alkiyama za a ce shiga wutar. Ba wai a sa wani mala'ika a ce duk inda ka ga nashi ina shi, a shiga da kanka ka dibo a bibanka sallallahu alaihi wasallam. Shine annabi yace zai shiga sai ya kwaso su kaf, na ka zo da su sai a dibe sai a zuba su a cikin aljanna. To sai kuma matsala ta biyo baya, jikinsu akwai tabbai, sannan jikinsu yana wari, yana ƙari, yana ƙarni da sirkaki, sai kuma ƴan aljanna sai su rinka kyamatar su, ana cewa ha'ula jahannamiyun, waɗannan daga jahannama suke waɗannan da. To sai kuma ya zama ba sa jin daɗi, an tsarge su sai su kai kuka, sai a ɗibe su sai a kai su wani kogi a je a wanke su suɓul, sannan sai a dawo da su sai su saje da ƴan aljanna. Duk wannan yana daga cikin falala da daraja da Allah ya wafiyayyen halitta sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amma kai ce khawarijawa da mu'tazilawa sai suka ce ko daya, sai suka ce ƙarya ne, jahlan minhum bi sihhatil ahadith, saboda sun jahilci ingancin hadisan, wa inadan mimman alima zalika, ga malamai sun sani kuma suka rena malaman, suka ƙaryata malaman, istamarra ala bid'atihi, suka kafe akan wannan bid'a ta su ta ƙaryata waɗannan hadisai, suka ce annabi babu wani ceto da zai wa duk wani mai laifi, duk wanda laifin shi ya kai shi to waɗannan ainihin ceto ba za su kai gare shi ba. Malam ya ce wa hadhihi shafa'a tushariku fiha almala'ikatu wan nabiyuna wal mu'minuna aiba, kun ga waɗannan cetuttuka da aka faɗi a baya, to za a samu mala'iku da annabawa da sauran mu'minai salihai waliyai bayin Allah za su yi tarayya da annabi a kai, kamar yadda azumi ma zai yi ceto ga masu yin shi, alqur'ani zai yi ceto ga masu yin shi, haka nan ga masu karatun shi, ƴaƴa ƙanana da suka rasu kafin su balaga su ma Allah zai musu izini su ceci iyayensu ranar alkiyama. Annabi ya ce za su fito su jero a kofar aljanna, a ce ku koma cikin aljanna, sai su ce a'a sai an hada mu da iyayenmu, sai Allah ya hada su da iyayen nan sai su ainihin shiga aljanna. Duk waɗannan baki ɗaya daidai ne, gaskiya ne. Don haka jama'a babu wanda yake musun ceto sai zindiki, amma duk musulmi ya san akwai ceto. Ayoyin da suke cewa babu ceto, ana magana babu ceto ga mara imani, ana magana babu ceto, ceto na bugun kirji ka ɗauka kai ne wani, don haka da an je za ka ceci su wani, to wannan ne ake ainihin yi maka inkari akan haka. Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye. Bayan da malam ya gama waɗannan bayanai sai ya ce wa hadhihi shafa'a takarrara minhu sallallahu alaihi wa alihi wasallama arba'a marratin thumma inna an-nasa fi shafa'a ala thalathati aqwali, kaji mutane dai kaji ga abubuwan da suka tabbata a cikin alqur'ani da hadisi ko, amma an ka dubi mutane gaba ɗaya su kuma zaka iya kasafta su kashi uku, fal mushrikuna wan nasara, da mushrikai da kristoci ƴan mushan, wal mubtadi'una da ƴan bid'a min al-ghulati fil mashayikh, waɗanda suke zakewa wajen san shehunnai, wa ghairihim da waɗansu waɗanda ma ba su ba, yaj'aluna shafa'ata man yu'azzimunahu 'inda Allahi ka shafa'atil ma'rufa fid dunya, duk wanda suke ganin girman shi a nan duniya sai su ce a lahira ma in an je zai yi ceto kamar yadda yake a duniya. Kaga kristoci kai tsaye mun sun tayi cewa suke annabi Isa ne mai ceton su. To haka nan waɗanda suke da zurfafawa akan wasu shehunnai tun a nan duniya, sai ka ji mutum ya ce ni wane ne zai cece ni, ko kuma tun a nan duniya sai wane ya ce kai na saka ka cikin waɗanda zan ceta, to wannan kasassaba na daga cikin mummunar aqida wadda take ta gurbace ta farko dangane da ceto wal mu'tazila su ko mu'tazilawa wal khawarij da khawarijawa ankaru shafa'ata nabiyina sallallahu alaihi wa alihi sallama wa ghairihi fi ahli al kaba'ir suka ce masu zunubi daga cikin al'umman nan to annabi ba zai cece su ba wa amma ahli sunna wal jama'a mu kuwa ahli sunna da sauran duk jama'ar musulmi gaba ɗayan mu fa yuqirruna bi shafa'ati nabiyina sallallahu alaihi wa alihi sallama fi ahli al kaba'ir mun yadda cewa annabi mu zai ceto kuma daga cikin ceton da zai banda na ɗaukaka daraja akwai ceto na masu zunubai daga wuta zuwa ga ainihin aljanna wa shafa'ati ghairihi sannan mu ahli sunna mun yadda cewa ba annabi ba kadai wasu annabawan za su yi ceto wasu manzannin za su yi ceto mala'iku za su yi ceto waliyai za su yi ceto salihai za su yi ceto to menene bambancin mu da waɗanda su ma suna cewa salihai da waliyai za su yi ceto shine bambancin mu shine ayyanawa mu ba ma cewa wani wani zai ceci wani shine bambancin mu to kuma wannan bambancin jama'a bambanci ne mai girma wanda ba shi da bambanci har wayo tsakanin aqidar tamu da aqidar kristoci domin kristoci ma su ne suke sa wanda zai ceto tun a nan duniya ka'ida kullillahi shafa'atu jami'an ceton gaba ɗaya na Allah ne lahu mulku samawati wal ard shi yake da mallakar samai da ƙasa dan haka babu wani wanda yake zai iya yin ceto dan haka yace man zallazi yashfa'u indahu illa bi iznihi wai zai iya yin ceto a wurin Allah sai da iznin Allah to duk wanda yace zai yi ceto a wurin Allah ba da iznin Allah ba to wannan muna cewa ƙarya ne dan haka kenan mu ahli sunna ba ma ƙaryata ceto sai dai in kai shishigi ka shiga cikin abin da ba shi da baka da iko to za mu ce ƙarya kake kuma wannan ceton ƙarya ne dan haka jama'a a nan duniya babu wani mutum kowane ne in nassi bai ambaci zai ceto ba wanda za a ce zai ceto dan haka annabi mun yadda zai ceto saboda nassi ya ce mala'iku za su yi ceto saboda nassi ya ce to amma ka ce shehi wani ko liman wani ko malam wani shi zai cece ka to anan kai ainihin abin da yake ya saba makarantar wa alqur'ani da sunna ina fata an gane to wannan ainihin wato ita ce aqidar mu kuma duk wata aqida da aka danganta gare mu sabanin wannan wallahi tallahi duniya da lahira mun barranta daga gare ta dan haka mu ahli sunna mun yadda ceto gaskiya ne kamar yadda ka ji duk mun yi bayanin nan amma ba mu yadda cewa a nan duniya wani za a nada shi a matsayin mai ceto ba tare da nassi ba wannan wallahi ba mu yadda da wannan ba ko kadan ba mu yadda da wannan ba domin yadda da wannan ba shi da bambanci da yadda da ainihin wato kafircin da kristoci suka dauka a ciki dan haka kristoci za ku ga sakamakon wannan irin mummunar aqidar tun a nan duniya su ma suna da ainihin wato wasu waliyai waɗanda suke kiransu saint wani waɗanda kowa zai je subscribing kanshi yaje register kanshi a wurin wani wali wanda in sun je lahira shi zai cece shi abinda mu muke cewa shi ne karka dogara da cewa mai ceto ma zai cece ka asalatan abinda ake so ka tashi kai aiki haka Allah yace qul i'malu fa sayara Allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun idan kai aiki to kai babban abu amma kuma a nan duniya ne ka dogara da cewa mahaifinka shine shugaban jami'a dan haka sai ka kirubuta wayak ka kirubuta jam ka kammala secondary da an taba ka sai ka ce ai abu namu maganin akwabe mu ta wace hanya za ka shiga jami'a ba tare da jam ko makamantan waɗannan ba baka da diploma baka da NCE baka yi secondary ba amma babanka shine shugaban jami'a zai yi to haka ba za ka shiga aljanna ba saboda kai ne dan wani amma za ka shiga aljanna saboda kai ne da kaiwa Allah bauta kaza Allah ya ji dadin bautar sai dai lissafi ya gaza sai Allah ya ce to waɗanda mayamai da su isassu su dago ka su kawo ka sai zama Allah ya daraja ka kenan kuma Allah ya daraja waɗanda ya ce su cece ka jama'a musulmi wannan ita ce aqida alqur'ani da sunna kuma ita ce aqida mu ahli sunna game da ainihin mas'alar ceto. Muna roƙon Allah madaukakin sarki, Allah ya taimake mu da ayyuka nagari da ingantaccen imani wanda ranar alkiyama zai sa Allah madaukakin sarki ya ketare da mu daga duk wata musiba ta wannan rana. Allah madaukakin sarki ya taimaka. Jama'a, anan ne za a kwana insha Allah ta'ala, duk da yake akwai ainihin wato wasu ƴan tambayoyi waɗanda aka ainihin wato rubuto, insha Allah ta'ala za mu karanta su da ikon Allah. Ga wannan, wannan yana tambaye zai iya samun wannan kaset ɗin gobe? Yanzu ma aka tashi karatu sai ka tsaya su ɗaukar maka, in aka tashi karatu yanzu ma sai ka tsaya su ɗaukar maka insha Allah ta'ala. Muna sanar da jama'a insha Allah ta'ala akwai karatun littafin ɗan Fodiyo Sauƙul Umma gobe da asuba insha Allah. Sannan gobe in wannan lokacin kuma za a ci gaba da wannan tafsirin insha Allah. Kamar yadda muka ce, a yi haƙuri, mun dawo, harkokin makaranta sun yawa, shi yasa shekaran jiya da jiya ba a yi karatu ba. Amma insha Allah ta'ala gobe za a yi karatu da safe ƙarfe 6 Allah so, kamar yadda kuma za a yi karatu da magariba a nan insha Allah. Kamar yadda muke ta sanarwa, ɗaliban darun hadisi waɗanda ba a gyara rijistar su ba, lallai gobe in an tashi karatu su zo a gyara musu. Da wannan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka. Alhamdulillah.